kamar yadda aka sani Allah subhanahu wataala ya halicci dan Adam ya kuma saukar da shi bayan kasa domin ya raya kasa da ibadar Allah da bautar sa da kuma kyautata zamantakewa tsakanin sa da jinsin sa. Allah subhanahu wataala ya aika wa dan Adam annabawa ya saukar masa da littafai domin su yi musu domin su yi masa bayanin abinda ake bukata daga wajen sa na shiriya ya zama mutum kintsatsi mai hankali mai tunani mai sanin ya kamata wanda zai zama mai amfani a nan wannan rayuwa ta duniya yayi wa kansa kyakkyawan tanadi domin haduwa da Allah subhanahu wataala ranar gobe kiyama inda Allah subhanahu wataala zai masa sakayya akan ayyukan da yayi masu kyau ko marasa kyau. Wannan ita ce manufar samar da dan Adam kuma dukkan wani dan Adam mai hankali wanda ya san abin da yake ya san ya kamata to zai kiyaye wannan manufa wacce ita ce Allah subhanahu wataala ya samar da shi saboda ita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ce ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mu. Iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, ce Allah ya ce zai sanya wanda zai maye gurbi a bayan kasa, wanda zai zauna a bayan kasa, wanda zai raya kasar nan da abinda ya kamata ya raya na bautar Allah da kuma kyakkyawar zamantakewa tsakanin sa da jinsin sa. Wannan shine ita ce babbar hikimar da sai Allah subhanahu wataala ya dan Adam ya kuma saukar da shi a bayan kasa, kuma da wannan ne ake kimanta wato martaba da daraja ta dan Adam gurgudan yadda ya kiyaye waɗannan abubuwa waɗanda su ne manufar samuwar sa a bayan kasa, gurgudan yadda martabar sa da darajar sa za ta zama a gurin Allah da kuma wajen mu'minai, gurgudan yadda zai ja baya daga kula da waɗannan abubuwa da zai ta komawa baya har ma ci bayan ya kai shi ya zama kamar dabba, bal wata kila ma dabba ta fi shi, saboda ita tun farko Allah subhanahu wataala bai mata irin wannan guzuri da ya wa dan Adam ba, Allah bai bata irin hankali da ya ba wa dan Adam ba, bai bata bai aiko mata da annaba da manzanni da saukar da littafai irin yadda ya wa dan Adam ba. Saboda haka sai ya zama shi da aka yi ma wannan gata amma da aka yi tattara yawatsar ya fi dabba wato lalacewa ya fi dabba bacewa, shi yasa Allah ce ulaika kal an'ami ce bal hum adhal, waɗannan kamar dabbobi suke, bal Allah ce ba ma haka ba sun fi dabbobi. Saboda haka ashe kaga mutane ya kamata a ce ko da yaushe muna tunanin yadda zamu kyautata wannan manufa ta mu a bayan kasa, kada wani abu na duniya ya shagaltar da mu har mu manta da cewa rayuwar mu a wannan bayan kasa wanda takaitaccen abu ne na dan lokaci kankani wanda kuma za a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala inda za a hadu da rayuwa ta har abada, rayuwar da za a samu sakamako na har abada, sakamako mai kyau ko mara kyau. Mutum ya kare ya manta da wannan, shi yasa Ubangiji subhanahu wataala bai gushe ba yana ta aika wa dan Adam annabawa da manzanni suna ta masa wato nasiha da gyara da jan hankali duk sanda aka aika da annabi, na annabin ya zo yayi iya abin da yayi aka samu waɗanda suka bi shi waɗanda suka fandare kuma suka fandare, Allah subhanahu wataala ya yi musu ukuba ya halakar da su, to kuma daga baya zai a sake samun sakaci da abubuwa su yi sanyi, Allah ya sake aika da wani annabi. Haka Allah ya tayi har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya so rufe wannan kofa ta aika manzanni, aiko da annabin sa na ƙarshe shine annabi sallallahu alaihi wa sallam cikamakin annabawa, walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, da Allah ya ce shine khataman nabiyyin shine cikamakin annabawa, nabi yana cewa la nabiyya ba'di, babu wani annabi kuma da zai zo da za a aiko shi da wani sako bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sai zama shari'ar musulunci ita ce ash-shari'atul khalida, wato ita ce shari'a ta dindindin ta har abada wace dan Adam zai ci gaba da riƙewa domin ya samu kyakkyawar rayuwar da Allah subhanahu wataala yake neman sa da ita a nan duniya, don kuma ya je ya samu kyakkyawan sakamako a lahira. Don haka Allah subhanahu wataala ya sanya mu wannan shari'a makarai ta ko'ina, Ubangiji subhanahu wataala ya saukar da Alkur'ani ya dauki nauyin kiyaye shi, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun, kuma muka saukar da Alkur'ani kuma mu ne lalle masu kiyaye shi. Ubangiji ya dau alƙawarin kiyaye Alkur'ani ta yadda babu wata barna da za ta zo ta gaban sa ko bayan sa, la yatihil batilu bayna yadayhi wala min khalfi, ba ta inda barna za ta shiga Alkur'ani ta samu gindin zama, duk wani wanda zai zo da wani abu da niyyar ya gurbata Alkur'ani to ba zai je ko ina ba, asirin sa zai tonu, malamai za su fito, malamai na Allah su yi bayanin irin abinda ainihin yayi kokarin shigowa da shi cikin Alkur'ani wanda babu shi. Allah subhanahu wataala ya sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bayanin alqur'ani daki daki dan kada ma wani ya zo da gurbataccen bayani ya tusa a cikin alqur'ani sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama ita ce mai bayanin abubuwan da suka zo a dunkule ko abubuwan da suka zo a sake ta zo da kaidi ta faɗi mahallin su da inda ake yin su Allah subhanahu wataala yake cewa wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya ko Annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ya kuma ce nayi haka don kai wa mutane bayani ubangiji ya dora masa nauyin yin bayanin alqur'ani ba wannan bayanin shine yake cewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda ake sallah da lokacinta da rak'o'inta da abubuwan da ake a cikin ta ya nuna mana yadda ake haji ya nuna mana yadda ake zakka ya nuna mana yadda ake azumi ya nuna mana yadda zamantakewar aure za ta kasance tsakanin miji da mata zamantakewar mutum za ta kasance da ɗan uwansa da makotansa da harkarsa ta kasuwanci har zuwa abin da ya shafi shugabanci da tattalin arziki da sauransu babu wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari wanda bai yi wa al'umma bayani ba Annabi yana cewa ban bar wani abu ba wanda zai kusantar da ku zuwa ga Allah ya nisanta ku daga wuta sai da ni umarce ku da shi ban kuma bar wani abu da zai nisanta ku daga Allah ya kusantar da ku zuwa ga wuta sai da na hane ku saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba wanda dan adam zai buƙaci sanin sa wanda larurar rayuwarsa za ta sa ya so ya san shi wanda ya shafi addinin sa ya shafi makomar sa face Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'ummar sa bayani don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wani abu ba abin da ya shafi rayuwar duniya alqur'ani yazo ya nuna cewa Allah ya hore wa dan adam abin da yake sama da abin da yake ƙasa ya more su a rayuwarsa wa sakhar lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an min ce ya hore muku abin da yake sama da ƙasa duk daga gare shi wato daga halittar sani wallazi ja'ala lakum ma fi al-ardi jami'an shine ya sanya muku abin da yake bayan ƙasa gaba daya wato dan ku yi amfani da su Allah subhanahu wataala ya sanya wa hudud ya sanya wa dan adam hudud na amfani da abin da yake bayan ƙasa shine kada kawai ya shiga cikin abin da Allah ya haramta bayar da ga abin da Allah ya haramta to duk wani abu da ya gani a bayan ƙasa inda bai shiga cikin wato da'irar abin da Allah ya haramta ba to halal ne sai ya ce wa qad fassala lakum ma harrama alaykum Allah ya yi muku bayanin daki daki abin da ya haramta muku domin abubuwan da ya haramta din su ne in kadan don haka su ne za a yi bayanin su dukkan wani abin da baya cikin haramun to yana cikin da'iratul afu yana cikin da'irar afuwa Allah ya ba wa dan adam damar yi wannan duk ubangiji subhanahu wataala ya yi ma wannan dan adam wannan shimfida kuma sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya kunshi waɗannan abubuwa domin kada dan adam ya ji buƙatuwa daga baya zuwa sanin wani abu wanda yake ganin larura ne a rayuwarsa kuma gashi babu shi a cikin sakon Allah subhanahu wataala shi yasa ba karamin kuskure bane ba karamin laifi bane wani ya rika ganin cewa a cikin sakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi akwai wani abin da wato babu ko abin da dan adam yake da buƙatar ya san shi na hukuncin hukuncin zaman sa a rayuwarsa ta duniya kuma babu to idan aka yi zargin cewa akwai wani abin da babu wanda ya shafi addini ya shafi hukuncin hukuncin zamantakewar dan adam to kamar ana cewa sakon na Annabi sallallahu alaihi wasallam bai isa ba kuma rufe kofar manzanci kamar an samu kuskure a ciki tun daga shi yanzu an zo an ga wasu bukatu babu bayanin su dan ta kai har wasu ma cewa suke babu inda musulunci ya nuna yadda za a yi shugabanci a cikin sa kawai dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sahabbansa a cikin Madina suna girmama shi waɗanda ba su ba suna jin tsoron su amma ba wani kyakkyawan tsari na tattalin arziki ba wani kyakkyawan tsari na tarbiyya da ake da shi guda ɗaya wanda za a ce a kansa za a tafi ko na ilimi ko na wani abu kawai dai ana yin abin ne kawai yadda Annabi ya ce a yi mushi wahayi ake masa to bayan tafiyarsa kuma shi aka shiga kama kami to kaga wannan maganar in aka tsaya aka bi ta fillafilla za ta yi kai mutum ga ridda da cewa an samu wasu wanda suke danganta kansu da ilimi sun yi irin wannan maganar kamar wanda ake kira Ali Abdulrazzaq cikin wani littafinsa usulul hukm fil islam sai kokarin ya nuna cewa musulunci bai zo da wani tsarin shugabanci ba kawai ya bar abin ne zama kara zube mutane kawai su ga su me ya kamata su yi kawai su yi da kuma wannan a karamin kuskure bane babu yadda za a yi addinin da ya zo da bayanin yadda zaka shiga ban daki zaka biya buƙatar ka a ce kuma bai zo da bayanin yadda zamantakewar dan adam za ta kasance ba da siyasar al'umma da shugabanci a ce babu wannan haka wannan magana ce da malamai suka tashi tsaye a lokacin suka yi masa martani kamar Muhammad Sheikhul Azhar a wancan lokaci Muhammad Hussein Al-Khudari wani abin Muhammad Khadir Hussein Muhammad Khadir Hussein wani abin babban malami na kasar Tunis wanda ya rike Sheikh Al-Azhar saboda haka wannan shine yake nuna cewa shari'ar annabin musulunci ta zo cikakkiya babu wani gibi a cikin ta illa iyaka wasu su sani wasu su jahilta gurgudan yadda mutum yayi zurfi cikin bincike gurgudan da zai kai ga sanin wasu abubuwa kuma dukkan wani abu da zai zo sabo da za a ce ga wani abu sabo a da babu shi yanzu an same shi to ya kamata hukuncin sai ya kasance idan aka tsaya aka duba za a samu wasu usul wato wasu dokoki a cikin addinin musulunci da wasu ka'idoji gamammu waɗanda karkashin su abubuwa da yawa za su shiga ciki to daga nan ne malamai suke ilhaqin su da kiyasi wani abu ne da ya tabbata a cikin shari'ar musulunci da Allah ya ce fa'tabiru ya ulil absar to ku yi dau izina ku dauki wani darasi ya ku masu hankali saboda ka ibra al-i'tibar shine ka suba abu ka ga wani abu da meye kama da kuma meye sha bamban to haka dan nan zaka iya hada abubuwa masu iri masu kama dai guri guda abubuwan da suka rarrabu ka raba su da kuma dama wannan shine adalci abinda duk yake iri daya to zama sun dauki hukunci daya abinda suka zama daban-daban kowanne ya dauki hukuncin sa ba daidai bane a hada abubuwan da suke daban-daban ko kuma a raba abubuwan da suke hade wajen hukunci wanda wannan shine dama abinda ake kira kiyasi ta karkashin kiyasi abubuwa da yawa suna shiga wasu kuma duk suna shiga cikin umumat da shari'a ta zo da su zai zo da wani hukunci gamamme wanda duk wani abin da zai zo ba zai fita daga cikin wannan hukunci ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mana bayani cewa ma askara qaliluhu kathiruhu fa qaliluhu haram duk abin da in ka sha da yawa zaka bugu to kadan in ka sha ma haramta kaga wannan bai takaita akan wani abu daban ba duk wani abin da aka sha shi da yawa ka buto a rika shan shi kadan koda ba abu gabbu ba wannan baya halatta da ire-iren waɗannan wanda suna nan da dama abinda kullum muke cewa shine ya kamata shugabanni musamman shugabannin musulmi su fi kowa wato fahimtar wannan a cikin rayuwar su ta shugabanci su fahimci na farko su musulmi ne wannan riga ta musulunci babu abinda zai cire musu ita sawa'un suna kan mulki ko kuma suna tare da masu mulki wannan riga ta musulmi suna nan a tare suna nan a musulmin su ba za su aje ta ba dan sun shiga wata harka ta siyasa ko ta harka ta shugabanci to dan haka kasu manta da irin ta nan da tare da musulunci yayin su a matsayin su ne musulmi kuma kasu manta cewa duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya umarce su da shi a matsayin su na shugabanni to zai tambaye su akan shi zai tambaye su akan wannan abin da ya umarce su kasancewar ko su ce suna karkashin demokradiya ko karkashin constitution ko karkashin wani ne wannan duk ba zai cece su a gaban Allah ba Allah ba zai je ka ce da shi ai saboda kaza ne demokradiya ko constitution yasa na kiyin kaza ko na abin nan Allah zai maka uzuri akan abin da ya fi karfin ka Allah baya kama mutum sai abin da zai iya abin da ya fi karfin ka Allah ba zai kama ka da shi bala yukallifullahu nafsan illa wus'aha ce baya dora wa rai sai abin da za ta iya abin da duk ya fita daga cikin istita'a wato iyawarka to wannan Allah ba zai tambaye ka ba cewa fattaqullaha mastata'tu kuji tsoron Allah ku kiyaye dokokin shi gurgudan ikonku to duk abin da ya fita daga ikonka wannan ba za a iya cewa me yasa ba kai ba amma abin da yake cikin ikonka wanda kana iya kai amma ka ki to babu shakka wannan sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ka akan sa sai kai bayani a lokacin da babu wani abin da zaka iya fada kare kanka domin shiriya ta riga ta zo maka bayani ya zo maka kawai dai kai burus ne da abin muna cikin wani lokaci na wato abin nan zabe da ainihin samar da wasu yan abin waɗanda za su rike wasu mukamai wasu kujeru fa irin cikin wannan lokaci shedan yana yin amfani da kukwalan da yawa daga cikin musulmi ya mantar da su matsayin su na musulmi ya mantar da su matsayin shi ma na dan adam da Allah subhanahu wataala ya karrama shi cewa laqad karramna bani adam ya mantar cewa shi dan adam ne Allah ya karrama shi yayi masa wata baiwa da bai yi wa sauran halittu ba sai ya manta da wannan saboda ka sai ya sauko matsayi da dabba shedan kuma ya aiko da ɗan uwansa shedanu su yi ta ziga shi suna ingiza shi sawa'un shayatinul insi wal jin shedanu na mutane da na aljanu su yi ta ingiza shi yayi ta abubuwan da dabba ma ba za ta yi shi ba don wata rayuwar da zaka ga wasu suna yi cikin al'umma wasu ma zaka ga suna da babban matsayi a cikin al'umma dabbobi ma ba sa irin wannan rayuwar domin zaka samu dabba tana kula da nata tana kiyaye nata tana kira da jinsinta wata dabba ba ka cewa tana kokarin cutar da jinsinta ba kamar shi dan adam da ya fandare sai ya zama na jinsin sa ma zai cutar zaka ga giwaye suna tafiya tare da junan su zakuna suna ta ba ce ba sa fada ba sai su iya fada a junan su amma dai kun ba za su assasa wani abu na zaluntar junan su ba da a ce wani zai zo daga wajen su da ne ya cutar da su to zaka duk sun hadu wajen su ga cewa sun ba kansu kariya to kaga wani abu ne da ya fitira ce a cikin dabba to amma dan adam in fitirar sa ta lalace zuciyar ta gurbace to sai ya fita daga cikin hayyacin sa na dan adam har ma ya kasance dabbar ta fi shi kaga yana cutar da jinsin sa jinsin sa mai magana irin tashi mai fata jiki irin nashi wanda zauni daya hada da shi suka hada abubuwa da yawa sai kaga cewa shi saboda bukatar sa ya yadda cewa ya cutar da dan adam a cikin irin wannan lokaci muna ganin yadda wasu suka yadda cewa su yi amfani da matasa su kara gurbata gurbatattu daga cikin su su kuma gurbata ma waɗanda ba gurbatattun ba ta hanyar jefa su cikin harkar shaye shaye ko daukar makamai domin yin ta'adi da ta'asa saboda shi ya samu biyan bukatar sa ya mallaki ya samu ta kujera da take ganin zai samu wani abin duniya ciki ya manta cewa duk abin da zai samu na duniya ba wani abin a zo a gani bane inda za a tattara duniya gaba daya a bashi abin da ya asara tsakanin sa da ubangiji baya musaltuwa wannan abin da ya samu ba komai bane saboda dan cikin kankanin lokaci ubangiji subhanahu wataala in ya ga dama sai danka masa abin kuma ya hana shi jin dadin wannan abin idan mulki ne ya hana shi jin dadin mulkin idan wata dukiya ce yake ganin zai samu ubangiji ya bashi dukiyar amma ya kasa ku samu kwanciyar hankali duk yawan dukiya idan babu kwanciyar hankali babu nutsuwa to zaka ga dukiyar ba ta da wani amfani a gurin mutum in Allah ya bashi dukiyar ya kwace masa lafiya zai ga cewa da zai bayar da dukiyar gaba daya ya samu lafiya to zai iya bayarwa lafiyar sa ta dawo ubangiji zai iya jaraba sa da komai ya jarabe shi da yaya ya jarabe shi da mata ya jarabe shi da duk abin da ya ga dama ya jarabe shi da shi sannan kuma ya koma gurin Allah subhanahu wataala ga dimbin hisabi da haƙoƙi na jama'a da ya suke kansa mun sha maganar cewa haƙƙin da yake tsakaninka da Allah subhanahu wataala da shi kai wa laifi wani abu ne wanda kana shiga daki kai zubar da hawaye kai nadama kai alƙawarin ba za ka sake komawa ba nan take ubangiji zai karbi tubanka ya maso ka kama fida a wajen sa ubangiji subhanahu wataala ya ce inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son masu tuba haka farin ciki ma Allah zai yi da kai kai laifi ka zo kai nadama ka nuna kuskurenka ka nuna rashin jin dadin abin da ya faru da gare ka yafi maka amma fa duk abin da ya shafi haƙƙin wani ka cutar da wani ba bisa haƙƙi ba ka zalunci wani sawa'un a rayuwar sa a lafiyar sa a dukiyar sa a kwanciyar hankalin sa ko firgita mutun kai ko firgita shi kai Allah ba zai kyale ka ba wannan wani haƙƙi ne na wani dan uwan ka shiga ciki kuma ubangiji subhanahu wataala baya barin komai da ya shafi haƙƙin wani sai ya bi masa kadin sa anan ne zaka yi cuta kai kana da kamun kafa ka san mutane ko ana jin tsoron ka ko a'a abin duka a hannunka yake ka ji cewa ruwa ta sha amma ka je lahira babu wannan a lokacin da kowa kansa yake ne kowa annaba su suka fi kowa tausayi amma a wannan lokacin nafsi suke kowane annabi aka je wajen sa ana neman ya taimaka a fita daga cikin halin wahala da ake ciki na ardul mahshar abinda zai ce nafsi an zo hawan siradi annabace suke Allahumma sallim to sabaka a wani guri ne da kowa ta kansa yake da haka yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani Allah ce ranar da mutun zai ga dan uwansa amma ya fita a guje ba su su hadu ya ga mahaifinsa da mahaifiyarsa ya guje musu ya guje wa matarsa ya guje wa ƴaƴansa kowa a wannan ranar abu koyi kullum minhum yawma idin sha'anu yughni kowane mutum a ranar akwai abin da ya dame shi akwai abin da yake gaban sa don haka a lokacin ba abin da kake so ka gani wani naka ka ga wani abu guda naka irin hasana babu abin da wani yake so ya ga wani wanda ya cuce shi ya nemi hasanar sa ya nemi hasana din sa in yana da su ko shi a rage sayyi'at din sa miyagun ayyukan sa a jefan wancan to wannan rana fa tana zuwa ba wai rana ce da kawai aka fade ta ba ta zo ba tana nan dab da tazo iktarabat as-sa'a Allah yace kiyama nan ta matso a wani guri ba yace ata amrulllah fala tastajilu alkiyama ta mazo ku daina gaggautu da ita sauraka babu abin da ya rage kuma shi dan adam ya sani ko yaushe aka ce yau baya duniya alkiyama ta tsaya man mata faqad qamat qiyamatuhu malume suna kiran mutuwa alkiyamatu sughra yar karama alkiyama tun daga lokacin shikenan babu magana dawowa babu maganar wani abin da zaka zo kai na aiki komai naka ya dakata sai abin da ka riga kai ka bari a nan duniya shine zai ci gaba ko wanda aka rubuta maka ko kuma wanda ka bari na aikin alkhairi aka ci gaba da yin sa bayan ka to kuma daga nan cikin kabarinka zaka fara sanin ina ka dosa tun daga lokacin da za a je saka kai tun daga lokacin ma da mala'iku suka zo karban ranka a lokacin ne zaka san kai wane ne kuma nan zaka gane matsayinka a gurin Allah tun daga lokacin gawa ta mutumin mumini na kwarai zai yi ta wato mararin mutanen sa su yi maza su kai shi saboda ya gano alkhairin da yake jiran sa yace qaddimuni ku yi maza ku kai ni wanda ko yake ba mumini na kwarai ba ko kafiri ko wanda yake fajiri ya gama ya kare rayuwarsa cikin saban Allah a lokacin ihu yake saboda ya ga wahalar da ya gani lokacin karbare kuma gashi yanzu inda za a kai shi wata azaba ce hufratun ko min hufarin janna hufratun min hufarin nan ko radatun min riyadil janna aka sifanta alkabari ko dai zaman maka rami daga cikin ramin mutu ko kuma dausayi daga cikin dausayin aljanna saboda haka ya kamata a shugabanni su tsaya su ga cewa wannan mas'uliya da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu ta su kula da addinin mutane da rayukansu da hankulansu da dukiyoyinsu da mutuncinsu su ga cewa sun kare waɗannan abubuwa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa in ya tabu to lalle mutum a matsayin sa na wanda yake rike da ragamar shugabanci sabon babba shugabanci ko karami kowanne gurgurdan yadda girman shugabancin sa yake gurgurdan yadda Allah zai tambaye shi akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa an suka samu tangarda na al'umma kalalata mutane addinin su yana sane bai wani abu ba aka toza ta rayuwar mutane aka salwanta rayuka bai wani abu ba ko kuma aka ainihin salwanta dukiya ba tare da ya dau mataki ba ko ma ya zamo daga cikin wadanda suka taimaka hakan ta faru da zamana ya dau wata sifa irin ta Yahudawa da Allah ya ce khuribuna biyutahum bi aidihim zai rika rusa kasassa ya rusa al'umma sadakansa shi zai bada dukiya shi zai bada abin da logistic support ya bada wani taimakon da za a amfani da shi wajen a ga cewa an rusa al'umma an jefa ta cikin wani kakanika saboda wani hali ko wata bukata ta shi fatan mu dai wannan zabe da muke fuskanta a yi shi lafiya a gama lafiya ubangiji subhanahu wataala ya zaba mana shugabanni na gari waɗanda za mu so su za su so mu waɗanda za mu yi musu kyakkyawar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin shugabanninku su ne wanda za su so ku so su ku musu addu'a ta kware su ma su yi muku addu'a ta kware mafi sharrin shugabanninku su ne wanda za ku la'ance su la'ance ku musu mummunan addu'a su yi muku mummunan addu'a to muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya zaba mana shugabanni na kware waɗanda suke son su suke son mu suke tausayin al'ummar su suke kokarin gyara rayuwar al'umma da dora su akan turbar da ta dace suke iya bakin kokarin su hakura da wani abubuwa na jin dadin su domin su ga cewa al'umma ta ci gaba waɗanda kuma suke bara gurbi Allah subhanahu wataala kakka ba su dama akan mu ubangiji ka tsiratar da mu daga damkar su ubangiji ya dube mu da rahamar sa da ludufin sa ba dan halin mu ba
to amin su mamin malalai saga alkari to tabe mu ta farko ayu ta zo ne daga wani bawo Allah da yake cewa assalamu alaikum yace a yankin nan ana bin mazhabar Imam Malik yace to kenan idan mutum ya wato ya ga ta shafi itafi masa a wani lokacin ko ta hanbali a wani lokacin kuma ko ta wanda ya ga dama cikin su zai iya canjawa domin ya koma wannan koko dai zai tsaya akan wacce ake ne a yankin da yake babu canji
to addini ba ganin dama bane addini kaga dama kai wannan kaga dama ka aji su waɗannan mazhabobi da ka ambata da ma waɗanda baka fadire su ba ba wai shari'o'i bane ce shari'ar Abu Hanifa daban shari'ar Maliku daban shari'ar Shafi'i daban shari'ar Ahmad rahimahumullah ita ma daban a su waɗannan fahimta ce ta kowanne dangane da wasu hukunce-hukunce na addini akwai guraren da suka ittifaki akan su da su suka fi yawa abubuwan da suka ci da kowannen su ya yadda cewa ga hukuncin sa su suka fiya akwai inda suka samu sabani gurgurdan yadda kowa ilimi ya je masa tunda ilimi baya tattaruwa ga mutum guda ilimi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na alqur'ani da sunna da karantarwar sa babu ne da ya tattara a tare da mutum ɗaya ba amma kuma baya fita daga cikin al'umma duka in wani ya sani in wani ya jahilta to wani ya san shi saboda haka kuma waɗannan imamai dukan su babu wanda ya da'awar cewa shi abinda yake da shi duka gaba ɗaya duk abinda ya fita daga bakin sa to babu kuskure a ciki babu wanda ya wannan da'awar da Abu Hanifa wala Imam Malik wala Shafi'i wala Ahmad babu cikin su wanda yace in nayi magana to kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi magana so haka babu wata magana da za ta warware tawa sun yi iya bakin kokarin su kuma suna da lada da Allah subhanahu wataala ya tanada musu sawa sun yi daidai Allah ya ba su lada bi ko sun yi kuskure ubangije ya ba su ladan wato wannan ijtihadi da suka yi wajen bayanin hukuncin shari'a wannan sune abinda waɗannan mazahib gaba ɗaya suke nuna a dunkule babu wani wanda ya dauka cewa shi bin sa shine bin shari'a abinda ya sani cewa shi mai karantar da shari'a ne da karantar da mutane yana karantawa kuma yana karantarwa ma kuntum tu'allimuna alkitaba wama kuntum tadrusun yana koyarwa kuma shi ma yana karanta yau zai kare wani ilimin da jiya bai da shi aka kwana biyu zai kare wani ilimin da yake da shi wanda ya samu wanda jiya bai samu ba to haka rayuwarsu ta kasance har zuwa kuma wasu ga Allah almajiransu su ma suka zo suka ci gaba da wannan daga baya ne aka samu a cikin musamman cikin karni na uku na hudu fahimta ta karkace sai aka bayyana abun kamar shari'a wato kamar wasu addinai ne ko wani mai cin gashin kansa haka wanda yake nan kamar kana musulmi bai kamata ka koma kirista ba ka kirci to kana ba maliki ba za ka koma ba shafi'i ba har ta kai rikici wani lokaci ma ya taba karkewa tsakanin mazhabobi guda biyu da mazhabar shafi'iyya da ƴan mazhabar hanafiya har su ƴan mazhabar hanafiya suna ta tattaunawa a junan su cewa ba hanafi zai iya auren ba shafi'iyya to da ne yake wannan mazhabar Abu Hanifa ya halatta ya auri mace wanda take mazhabar shafi'iyya ko bai halatta ba saboda wai ita limamin ta yace tana iya cewa ana mu'minin cin ko insha Allah tana iya istisna'i a cikin imani su kuma a gurin su istisna'i mutun yayi togaciya a cikin imanin sa shakka ce shakka a cikin imani kafirci ne ce ana mu'minun insha Allah to su suka ce ai ka fada ka nuna kana shakkar mu'mini ne kai ko ba mu'mini bane wanda yayi shakka a cikin imanin sa ya zama kafiri to sai zo na saboda wannan kalmar insha Allah din da waɗancin suka ce a fada ta sa har an rikume ana ta rigima daga ƙarshe wani daga cikin malaman Hanafiya ya ce to ya samarwa da bakin wato abin tukar hanci saboda ka yana ganin cewa ita wannan mata ayi kiyasin ta da ahlul kitabi tunda ai an ce ahlul kitabi ai Allah ya ce kafirai ne lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi saboda ka su ma kafirai ne to amma duk da haka an ce amma aure matan su to ita ma yanzu wannan ba shafi'iyya mu dauke ta kamar ahlul kitabi ne mu halatta aurenta to kaga al'umma ta kai har ana ganin wannan bangare yana ganin wasu bangare kamar ahlul kitabi to kaga abu yayi muni wannan abu shi ta ci gaba don haka babu batun mutum ya ce gaskiya ta takaita a wani bangare guda daya ana iya samun ta a ko ina ba za ta fita daga cikin da'irar al'umma ba in wannan malamin ya kuskure to wani kuma zai gano daidan in wance ya kuskure wani zai gano daidan shi yasa al'umma ba ta zama cikin bata gaba ɗaya ba kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talantash jami'a ummati ala zalala al'umma ta ba za ta taba haduwa akan bata ba saboda haka in wani ya bace hanyar bai gano hukuncin ba to zaka samu wani ya gano shi kuma yayi fatawa da shi shi yasa malamai sukan duba yayin da suka ga sabani to abinda ake kokari a koma zuwa ga littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yafi samun karfin gwiwa daga cikin waɗannan madogara guda biyu to shine ake dauka a matsayin shine daidai sawa'un a cikin Hanafiya yake ko Malikiya ko Shafi'iyya to amma abun ba san rai bane kamar da shi mai tambaya yake nuna in kaga wannan kaga dama kaina in kaga dama kaina wannan shi suke ce talfik in kai haka to zaka hada sharri duk a tattare da kai saboda duk sanda zuciyarka take son abu sai ka duba kaga wannan malami ne ya fatawa da wannan abin da zuciyarka ke so sai ka dauka gobe kuma in ka ji wani abin zuciyarka ba ta yi maka ba sai ka koma ka ga wayayya to kaga anan sai kai ta hada kurakuran mutane su zama su ne kuma kaga wata mazhaba ce kuma mai cin gashin kanta ita ba malikiyar ba ita ba shafi'iyar ba ita ba hanifa ita ta zama mazhaba ce ta bin san zuciya saboda haka ba bin san zuciya ake ba bin dalili ake duk inda dalili yake nan ake karkata sawon yana tare da wannan ko yana tare da wannan shine abin da ake nufi amma wajen karatu wajen ilimi kana iya daukan mazhaba guda ɗaya kai ilimi akan ta wato matakan karatu shi karatu duk sanda za a yi karatu karantarwa akan yi wani abu sunan syllabus syllabus din shi zai baka littafin da zaka karanta kasan curriculum na karatu with the syllabus cewa a cikin fanni kaza to ana so a karanta littafi kaza daga shekara kaza zuwa kaza shekara kaza zuwa kaza kana iya daukan inda kafi malaman da suka fi yawa a cikin wannan abin kana iya daukan mataki misali mu na nan muna karanta littafin malikiya saboda za su zama su ne tsani na ka karanta abin da yake ciki don ka tara wannan ilimin na wannan fannin da kake karanta musamman abin da ya shafi fiqhu haka dan ka dauko littafin malikiya ka bi su sau da kafa amma wanda ba shi yake nuna cewa duk wani abin da yake ciki kamar kana karanta alqur'ani ne ba wanda babu kuskure a ciki a'a su da su ya su kansu malikiyar zaka ga suna sabani wani daga cikin malamu maliki ya ce kaza shi kansa malikun akwai masaloli da yawa da almajiransa suka saba masa ko mabiyansa cikin malamai suka saba masa har ibnu abdul bar ya rubuta littafi ma khalafa fihi malikan almalikiyya to abubuwan da ra'ayukan alaqwal maganganu wadanda malikiyya suka saba maliku wanda shi malikun ya fadi wani abu su kuma suka ce a su suna ga abu kaza ne littafi ne yana nan bugaggi saboda haka su kansu a malikiyar akwai sabani yanzu malikiyar Andalus ba ita ce malikiyar Baghdad ba akwai malikiya ta mutanen Andalus da yawanci ita ce ta zo mana akwai kuma malikiya ta mutanen Baghdad din Qadi Abdul Wahhab wanda suna cikin irin su Ismail al-Qadi manyan malaman malikiya ne kuma malikiyar su tana cutar shafin banda wata malikiyar to kage duk a malikiyar ne amma ana samun gida-gida saboda wani abu ne da yake tattare da fahimta da zurfin ilimi wani nashi ya fi wani ya samu wasu ruwayoyi da wani bai samu ba haka abin da yadda ka tambayar ba wai san zuciya ba ne ko sarai
to masu kallonmu kuna tare da shirin Fatiha Rahama ne daga gidan talabijin na Rahama a tashar mai lamba 177 kan Star Times da kuma tura ɗan arewa Najeriya wato Nicom site kuna damar aiko da tambayoyinku kuma ta cikin wannan shiri kamar da hanyoyi suke bayyana akan akwatunan talabijin din ku shirin namu zai dora nan gaba kadan ku da ka ce mu to barkamu da dawowa ta cikin shirin mu na Fatiha Rahama shirin da yake zuwa muku daga nan gidan talabijin na Rahama a tashar mai lamba 177 kan Star Times da kuma tiran dan adam na Najeriya wato Nicom site kuma muna tare da shi malamin mu Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jallemu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda kuma a koda yaushe shine yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku kuma dai kuna da damar aiko da tambayoyi naku kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta cikin wannan shiri kamar yadda hanyoyin aiko da sakonnin suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku to tambayar mu ta gaba take cewa assalamu alaikum mallam yace tambayar su shine sun je masallacin juma'a yace ko da suka je lokacin an kammala raka'a biyu kuma ana zaman tahiyya yace to yana tare da wasu mutane da suka hadu da su a tafiya wannan masallacin to san an kammala sallar ta yace kawai ta rage ayi sallama amma sai suka zauna suka yi tahiyar akai sallama tare da su to da suka tashi sai suka ci ko raka'a biyu shi ma sai yayi hakan sai daga baya yake ganin kamar ba su samu juma'a ba shine ke tambayar me ya kamata yayi
bai lalle ba su samu juma'a ba ana riskar juma'a ne ta hanyar riskar ruku'un daga riskar ruku'un raka'a karshe wato shine raka'a karshe raka'a mafi ingancin magana ana iya riskarta daga ruku'u to da yazo an dago daga ruku'un raka'a ta karshe kaga bai riski ruku'un ta ba to sai aka bai riski juma'a ba zai iya shiga yi sallama da shi dan ya samu falalar wannan abin da ya rage masa amma kuma in ya tashi raka'a hudu zai cikakkiya domin sallar azhar zai yi saboda waɗannan da suka samu ana tahiya suka shiga akai raka'a biyu da akai sallama suka tashi kai raka'a biyu to sai juma'a ba da rashin sani suka yi to nan gaba sai su kula cewa ba haka abin yake ba sun zo sun samu an wuce ruku'in raka'a ta farko ta karshe to sallar juma'a ta kubuce musu za su shiga ayi da su ba wai kai za su ki shiga wa dan ba su san falal da take cikin wannan abin da ya rage ba ta haka ibada ce za su shiga su samu sujjada ko su samu zaman tahiyya wanda addu'o'i ne ake a cikin ta, haka za su riski wannan falalar. Amma kuma sallar juma'a su sai ta tafi, sai dai su tashi su yi sallar azhar a lokacin.
Tunake cewa mala akwai wasu addu'o'i da aka ce ana so a yi su, ko yace ko sun halatta a yi su bayan sallar farilla, kamar Allahumma ajirni minan nar bayan magriba da asuba, da kuma Allahumma yasaluka aljanna wa ma yuqribu ilayha, da kuma Allahumma yasaluka min kulli khairin ma sa'alaka minhu nabiyyuka. Yake cewa da kuma azkar na bayan la'asr da sallar asuba,
wato yana nufin an fade su, an kayyade su da wasu salloli, to yana iya yinsu a kowace sallah. A wanda aka kayyade su da salloli sai dauke su a matsayin sunna, yayi su a wannan bayan sallolin. Amma kuma addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke a bude, zaka iya yin su ba ma ko a bayan sallah ba, ko kai kade kake zaune wani abu ya fado maka na bukata, kana iya yin su, saboda ba laifi bane. Amma aka ce an kayyade su da sallolin, to sunna shine kai ma kai musu wannan kaidin, kai su a wannan lokacin. Sannan kuma in ka bukaci kai addu'a gamammiya, kana iya yin ta, ko zikiri gamammiya kana iya yin shi a kowane lokaci, sawa'un bayan sallah ya su farilla ne ko ba bayan sallah farilla ba.
To ne ke cewa shin ya halatta mutum ya yi amfani da kuɗin da shugabansa na wajen aiki ya bashi kyauta, duk da cewa ana da yaƙini ko kuma kwakwaran zaton cewa wannan kuɗin ta hanyar cin hanci aka same shi?
Idan zato ne, ba zai kamata ya yi amfani da zato ba, ya haramta abin da Allah bai haramta masa ba, sai dai min babil wara. Kuwa abin da ake cewa wara, wara shine tsantseni. Tsantseni kuwa duk abin da ka san da shi ba kana ji baka so, kana iya bari daga cikin magabata ko wanda ba sa karɓar kuɗin masu mulki. Ba dai yana haramun ba saboda tsantseni. Haka nan kaga ba za ka karɓa saboda tsantseni. Shi tsantseni wara ba shine tahrim ba. Wara wani abu ne kana iya barin abin da yake halal idan kana da kaikai a kansa don ka samu nutsuwar zuciya. To in har zato kake cewa wannan kuɗin ba na halal bane, kana tsammani ne, to bai kamata ka haramta abin da Allah bai haramta ba, ko da kai ba za ka karɓa ba, za ka haramta musu ba. Amma idan kana da tabbacin cewa wannan kuɗin haram ne, ka tabbata yaqinan haram ne, to bai kamata ba kuɗin haram ka karɓa ba in ka samu wannan tabbacin.
To shi kuma nan take cewa mallam mijinta ne ya tafi Saudiya kusan shekara 20 bai dawo ba, sai aure sai shekara ta yi, wato sai shekara ta yi baya yi mata magana, ita ma sai ta daina yi masa magana, sai kuma Allah ya masa rasuwa. Shin tace tana da laifi?
Ba da laifi, idan ba daidai bane mutum ya yanke alaka da wani nashi, musamman kuma a ce aure ya hada miji da mata, ko da shi bai mata magana ba, ita za ta yi masa magana. In ya so ya zama na laifin ta bangaren sa ne, babu ita a ciki. Amma yanzu dukan su sun yi tarayya da laifi, wato mu fahimta cewa shi musulunci baya son dan wani ya shiga haƙƙinka kai ma ka shiga nashi. Abinda musulunci yake so, in an shiga haƙƙinka kai ka ba ma wancan haƙƙinsa. In ya so naka haƙƙin, ko ka nema, idan kana da hanyar zaka nemo haƙƙinka tun ana ya baka, ko kuma ka roki Allah subhanahu wataala ya bi maka haƙƙinka. Amma ba a son ka shiga haƙƙin wani, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa game da azzaliman shugabanni, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ba su haƙƙin su da yake kanku, ko kuma ku roki Allah ya baku naku. Wato ku ku sauke haƙoƙin shugabanni da yake kanku, na ku yi musu biyayya, ku saurare su cikin duk abin da bai saba wa Allah ba. In sun ce ayi ku yi, in an ce a bari a bari, to kar ku ce tunda dai sun ki biya mana haƙoƙinmu, sun danne ma haƙoƙinmu, to ma ba za mu su biyayya ba, mu su da'a ba, ba za mu ji maganar su ba. To ana su da su kun taru kun zama daya, maimakon kai ka zama al-mazlum wanda aka zalunta, wancan kuma ya zama azzalim. Sai ya zama da shi ya zama azzalim ta bangaren ya cutar da kai, kai ma ka zama azzalim ta bangaren ka cutar da shi. To anan kuma sai ya zama na kowannen ku mai laifi ne. Saboda haka ita a wannan yanayi da daina kulata, ita ta neme shi da magana. In ya so, idan shi ne ya ki sauraranta, to gare ta sauki haƙƙinta da yake kanta. Saboda haka wannan abu da ta yi ba daidai ta yi ba, sai ta yi ta neman gafara, Allah ya fi mata.
Sai Yusuf Rabi'u Lambushi kuma yake cewa menene gaskiyar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da sunaye 101?
To ban san wannan ba. Ba inda aka rubuta suna Annabi 101. Amma akwai wanda ya kawo maka wannan magana, soki burutsunsu ne kawai, a wani dalili da yake nuna haka. Allah shi ma ba iya sunayensa 101 ba ne, cewa aka yi daga cikin sunayensa akwai 99 101 waɗanda idan aka kiyaye su za a shiga aljanna. Ba wai an ce su kenan ba, cewa aka yi a cikin sunayensa inna lillahi 99 min 100 illa wahida man ahsaha dakhala aljanna. Yana da kamar ka ce ina da 2500 ina so in yi sadaka da ita, ba yana nuna cewa kudin ka a duniya kenan 2500 ba, amma dai wanda kake son kai sadakar da ita 2500 din ce. Haka nan a cikin sunayen Allah akwai 99 man ahsaha dakhala aljanna. To wani da ya fahimci kamar iya sunayen 99 yake, to shi ma annabi a kirkiro masa 99. Haka wasu kuma zaka duba sai kaga ba sunaye bane, ausaf ne kawai, a ce mai gaskiya, abun gaskatawa, as-sadiq, al-masduq, al-amin, wannan duk ba suna, wannan duk su sifa ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kaso mai tsoka, kusan yafi kowa ma sifantuwa. Yanzu ka ce al-amin mai amana, yafi kowa sifantuwa da wannan sifa, amma ba wai suna bane. Zaka ce mu kowa ma da yake da amana zaka ce masa mai amana da zamana, amma kuma yana da sunan sa, wataƙila sunan sa Abubakar, sunan sa Hassan, sunan sa Ibrahim, amma kowa zaka ce masa mai amana. Al-amin inna khayra man istajarta al-qawiy al-amin. Al-amin a wannan ayar annifin annabi Musa alayhi salam, to saboda wannan sifa ce. To wanda zai ce maka 99 din wataƙila ta kawo sifofi, mai gaskiya, mai amana, mai kiya alkawari, mai kaza mai kaza. To wani in ya gama 99 kai wataƙila ma sai ka ƙara masa wasu 99 din, tunda kai ma wataƙila ka tuno wasu sifofi wanda annabi ya sifanta da su. Dan wata sifa ta ƙwarai annabi ya sifanta da ita, duk wata sifa, duk wani abu na ƙwarai da Allah subhanahu wataala ya ce dan adam ya rike, to annabi ya sifanta da wannan sifa.
To sai sakon Yusuf Balami Shago ikaran jihar Kaduna yake cewa mutum ne yayi noma amma kuma baya fitar da zakka sai bazara ta yi, saboda wannan lokacin da talakawa suke shan wuya sosai sannan sai ya raba, shin ya halaccin yin haka?
Ba a rike zakka idan lokacin bayar da ita yayi. Da zarar lokacin bayar da zakka yayi, to ka sani cewa wannan abin da zakka yake hannunka ba naka bane, na mabukata ne. Inama sadaqatu lil fuqara, sadaka mallakar su ne, mulkin su ne, a lokacin kamata yayi ka mayar musu da kayan su, amma ba su baka ajiya ba, sai ka aje musu, bai kamata ka ce ka aje ba, ana shan wahala. Ba shi kayan sa, idan ka zai aje zuwa wancan lokacin da ake shan wahala da ya amfani da kansa, shi ga dama, amma ka boye saboda ana zuwa neman taimako gurin ka a irin wannan lokaci, to ba za ka yi amfani da wannan zakkar dama ka boye ta. A yanzu ka kula cewa waɗanda kake bawa suna da dan samu, amma in an shiga wannan lokaci za su shiga dan damuwa, za su rika zuwa wajenka neman taimako, to bar ka hana su a yanzu, in ya so daga baya ka ba su kayan su, wannan ba daidai bane. Saboda zakka in ta riga ta wajaba a sakanka, abinda ake yi ana jinkirta zakka, ana iya gabato da zakka, kai ta kafin lokacinta, wannan taimako kai dan zaga albashi, wani lokacin gwamnati tana so taimakawa ma'aikata ko saboda za a shiga wani bikin sallah ko wani abu, sai ce a ba su albashi su tira 20 ga wata, saboda a samu su yi bukatun gaban su. Ce ai gwamnati nan ta taimaka, ta kyautatawa ma'aikata, gashi ta yi musu albashi kafin lokaci. Don haka ita zakka kana iya kawo ta, jawo ta baya, ka bayar da ita, kai ne zakkarka kake fitar da ita a cikin Shawwal ko Zulqa'ida, sai ka ga Ramadan ya zo, lokacin zakkarka bai yi ba, amma ko mutane na da bukata saboda hidindimin watan azumi da kuma sallah da za a shigo fuskanta, sai ka ce wala ka fitar da zakkarka azumi dan talaka su samu abin nan. Wani ya halatta ka taimaka ne, ba za a ce ihsani ma kai, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, wai ihsani, Allah yana son masu ihsani. Amma a ce zakkarka tana kamawa a cikin watan Rajab ko Sha'ban, sai ka ce aini ina son in samu falalar Ramadan, da haka bara in kiba su sai Ramadan ta zo. Ya zaka rike kayan wani, haƙƙin wani, ka ce kana neman falala da wannan, ba zai yiwu ba. Na'am.
To sai Shafi'u Shehu daga Sokoto shi kuma yake cewa dan Allah malami, ne hukuncin wanda ya aure mace wanda ba musulma ba, bisa shari'ar cewa idan sun yi wato sun yarjejeniyar cewa za ta musulunta, amma kuma bayan auren sai ta ki musulunta, yace kuma gashi yana santi dan Allah malamu, ya zai yi kenan?
Alal kitabi ce kuma kamammiya ce, idan Kirista ce kuma kamammiya, ba mai yawan banza ba, kaga zaka rike ta haka, sai ka rike ta, ba haramun bane ka aure ta tun farko. Wannan kuma magana za ta musulunta wani abu ne wanda inda da gaske take sai ta musulunta din ma tun kafin ka aure ta. So kaga zaka rike ta, sai dai in ka zama ba wacce take kaman kai bace, to kuma kaga anan musulunci bai halitta maka zama da ita ba.
Shi kuma yake cewa menene matsayin wanda duk lokacin da ya tsarki sai ya ji kamar bawalin ya sake fitowa, kana kuma idan yayi alwala sai ji kamar yayi rihi
idan mutun ya zama ya samu irin wannan yanayi to ba zai yi la'akari da shi ba duk sanda yayi alwala koda ya ji wani abu kamar ya fito masa kai ya fasa yin sallar sa ya yi sallar sa da wannan ba zai dauki wannan a matsayin abin da ya zama masa larura ko yana yawan in yayi abin da sai ji kamar yayi rihi to wannan duk ba zai yi aiki da shi ba sai in wani abu ne da ya tabbata ne yake ne kuma har fita din yake yi shi ba ya zama kamar mai salisul baul to shi ba ana masa uzuri koda yayi din zai je ya ci gaba da ibada sa domin baya da yadda zai yi haka Allah kuma baya kallafa mutum abin da yafi karfin sa
to sai sakon Rabi Ibrahim take cewa dan Allah mallam da wani lokaci ya kamata a yi wa yaro kaciya a sunna
babu wani takai wato kayyarejin lokaci da sunna ta ajiye tace yaro sai ya kai wannan lokacin zai masa kaciya duk sanda zai mana aka ga dama ana iya masa kawai dai ba a so ya bar shi ya girma lokacin da ya kamata ce shi kansa ya fara jin kunya ko ma a ce a bar shi kai ga balaga wannan haramun ne ana iya masa tun lokacin da ba zai damu ba dan an ganshi a cikin wannan yanayi kuma yadda zai zo masa da sauki yanzu hanyoyin yin shayi din ya sawwaka sosai yaro ana haihuwarsa ma satin da aka haife shi sai ayi masa zakai taso bai san ba wani abu halar shayi ba zaka babu komai a cikin wannan
wanda kuma yake cewa da Allah idan mutum ya ci shawa ya ce alhamdulillah sai wani ya ce masa yarhamukallah to tsakanin ya ce yahdikumullah wa yusihu balakum da kuma ghafarallahu lana wa lakum wanne yafi inganci
wanda yafi inganci shine yahdikumullah wa yuslihu balakum shine tabbata sahih muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri tabbata a cikin sahih Bukhari da sahih Bukhari da sahih Muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri da hadisin Abu Huraira shine yahdikumullah wa yuslihu balakum amma wancan ghafarallahu lana wa lakum ko yaghfirullahu lana wa lakum wala yazo a hadisin Abdullahi ibn Umar fi hadisin Abdullahi ibn Umar ne bai inganta ba Tirmidhi Abu Dawud sun fitar da shi amma bai inganta ba
to sune ke cewa shin akwai laifi idan mace tana addu'a cewa Allah ya sa kar mijinta ya zama shine mijinta aljanna kasancewar karfinta aka aura mata shi
to bai dace ba tunda har an riga an dora mata ta yi hakuri kuma ta sani cewa aljanna ai babu wata damuwa kafin mutum shiga aljanna sai an cire masa duk wani kulli wanda za a nama fi suduri min ghillin ce duk wani abin da yake cikin damuwar zuciya sai an cire mutum ko da an shiga aljanna ta ga shine mijinta san shi za ta yi so na karshe babu wani damuwa da za ta ji saboda wannan damuwar a nan duniya ce kawai ake jin ta amma a lahira babu bakin ciki alhamdulillah alladhi azhaba anna alhazan shi mun gode wa Allah da ya tafiyar mana da damuwa haka babu wata damuwa haka babu bukatar sai ce kada Allah ya sa shi ne mijinki a lahira
shiko ne ga assalamu alaikum sako daga Musa Muktar Gombe yace da Allah yana son mallam yayi masa bayani akan hukunci akan bashin da bankin CBN suke tallafa manoma da yan kasuwa wanda za su biya kaso 5 cikin 100 na kudin ruwa bayan wasu shekaru
to ban sani ba indai musulmi ne ai ya san kudin ruwa haramun ne ban san yana so in ce larura ne a ci gaba da karbar kudin ruwa ban taba yadda ne wannan fatawa ba don na san wani abu ne da ana iya kauce masa ba abu ne da ya zama wajibi ba ko ya zama larura da har za a yi wannan da yawa mutane Allah ya musu arziki ba tare da hanyar kudin ruwa ba tare da wannan bashi ba da yawa waɗanda suke cikin arziki da yawa kuma sun ci bashin ba sai arzikin ba wasu fita daga matsalar su ba sai ma wata matsalar ta karu akan su ta laifi da suka yi wa Allah da kuma kunci da suka zo suka samu kansu a ciki saboda haka babu wannan mu a wajenmu Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir ina da shin fara arziki ga wanda ya ga dama ya takaita ma wanda ya ga dama saboda in hanyar samun arziki ita ce hanyar da Allah subhanahu wataala ya halatta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fattaqullaha wa ajmilu fi at-talaf فانما عند الله لا ينال بمعصيته كوجي tsoran Allah ku kyauta ta hanyar neman ku kuma abin da yake wajen Allah ba ta hanyar sabon Allah ne zaka same shi ba in dai harkin ka ne gurin Allah zaka same shi ta go inda Allah rizq da ku neman arziki a wajen Allah haka duk wani musulmi ya san hukuncin irin wannan kuma mun sha bayani cewa gwamnatocin mu can federal ba za su yi wanda haƙi ne na musulmi a yi musu haka da akwai constitutional right na addini da da aka ba wa mutane ko wani daga cikin samimin addinin su ba wani abu ne da wani addinin wani ne a cikin masu addinin yace ayi a addini shi ya haramta riba yace kada musulmi ya kuskure ya ci riba kuma hatta su sauran masu babiya wasu ma addinin ai su ma a cikin littafin su akwai haramcin riba din to idan su har ba su damu da abun ba to kai musulmi ka damu da abun ya kamata a ce tunda dukiyar nan arzikin kasa ne bai kamata a zo a ce an yi maka mu'amala da riba ba a cikin ta sai a baka ba riba tunda dai bashi ne zaka biya sannan idan har ita federal government ta kite dai ta yi wannan to haƙƙi ne akan state government ta karbo kudin daga CVN tunda ba ita harkar da take kenan amulinta da CVN ta karbo kudin ta raba wa talakawanta da bashin da babu riba a ciki in ya so kuma daga ba ita ta mayarwa da CVN karin da shi CVN ya nema a wajenta ya fi sauki akan a dora daidaikun mutane kowa sai ya zama mai cin riba saboda ya samu abin da zai yi noma ko ya samu wani abin da zai kasuwanci
tumalan lai sakalar kare masu kallon mu da sauraron mu duka da wannan ne muka karkashin shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi kuma da sakonin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan 0819 9586 0 da kuma sakon WhatsApp akan 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatun rahma@yahoo.com da kuma shafin fatun rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shirin malami namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda a kodin shi ke samun dama da mu amsa waɗannan tambayoyi naku. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalawar wannan shiri, Anas Idris Hassan da na kasance da yarurruku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.